رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa ne rayuwarmu ta iso wannan lokaci a wannan rana ta Asabar 17 ga watan Jumada al-Ula shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun sake haduwa a wannan majalisa mai albarka ci gaba darasin da muke a wannan littafi na al-wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz na al-doktor Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna farawa da miƙa ta'ziya na rashin malam murtala da muka yi malam murtala mai zarai a cikin Sardauna Road wanda yana cikin ɗaliban wannan majalisi na farko lokacin da aka kafa wannan majalisi yana cikin waɗanda suke halartar duk darussa da aka yi a wannan can lokaci yau Allah ya masa rasuwa aka yi jana'izarsa ƙarfe 2 muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya karɓa masa kyawawan ayyukansa Allah Ubangiji ya kula masa da bayansa Allah Ubangiji ya sa ka da bayansa ya tozarta Allah ya tsare musu addininsu da aƙidarsu mu ma Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe yau fasalin da za mu tashi shi ne al-laqayt al-laqayt shi ne ɗan tsuntuwa kaga ita tsuntuwa ya lokata tuku to dan tsuntuwa kuma laqit yace ta'arifuhu me ake nufi da al-laqit yace huwa at-tiflu shine yaro ghayrul baligi wanda bai balaga ba alladhi yujadu fi shar'i wanda za a same shi akan hanya yaro da bai balaga ba a same shi akan hanya aw dalla tariqi ko kuma yaron da ya bace kuma ba a samu mai shi ba shine laqit aw la yu'rafu nasabuhu ko kuma wanda aka samu amma ba a san nasabarsa ba duka da yana komawa ko wanda aka samu a kan hanya an bar shi ko an manta shi ko wani dalili da ya sa dai shi ɗin an same shi shi ake cewa al-laqayt ana yawan samun yara irin haka ko wani za ka ga an je an aje shi a bakin hanya an haife shi da tsumban goyo an ajiye shi ba a san sa wani shi kuma kwata yake yi a yi ta cigiya har aka ce da cigiya wani kuma accident ma za ka gani ba a san daga ina motar take ba a zamanin da kuma ana yawan samun irin waɗannan yaran a gansu a jeji suna tafiya da iyayensu namun jeji sun cinye iyayen shi kuma yaron yana nan Allah ya tsare shi ƙarami wani ya gan shi kawai ya ɗauka to duka wannan shi ne ake ce da shi al-laqayt ɗan da aka tsinta in ma ɓata ya yi a cikin gari ba a san an yi ta cigiya ba a samu masu shi ba ba a samu nasabarsa ba ko kuma wanda tsantansa aka yi dama yadda shi aka yi da niyya, ko da kuwa iyayensa na nan amma ba su bayyana kansu ba, to wannan shi ne allaqait. To malam ya ce menene hukumcinsa, hukumul tiqatihi, menene hukuncin ɗaukansa? Shin idan aka ga yaro a jefe a gefen hanya za a ɗauke shi ko ku za a bar shi a nan? Karnuka su zo su cinye. Malam ya ce wal tiqatuhu fardu kifaya, ɗaukan irin wannan yaron farilla ce, farilla ne amma ta kifaya. Hukuncin farillar kifaya shi ne wajibi ne a kan al'umma, da duk za a haɗu ba wanda ya yi to al'umma sun yi tarayya cikin zunubi. Amma ya ka samu wani ya ɗauka, to yanzu ya ɗauke ma sauran da ba su ɗauka ba wannan farillancin. Amma da kowa zai ƙi kulawa kuma har yaron ya halaka, to al'umma baki ɗaya sun yi tarayya cikin me? A cikin laifi. Don haka ɗaukan irin wannan yaro fardu kifaya ne, kenan ashe ana so a ɗauke shi. Ko da kai ba za ka ɗauka ba, to ka kai mu waɗanda za su ɗauka. Da lokacin da ake da hukuma a ƙasa, hukuma tana kulawa da abubuwan da ya dace, ai har akwai children's home ko? Ana da shi, akwai guda ɗaya a Bauchi, children's home haka ake ce masa, a ƙarƙashin Ministry of Social Welfare yake. Duk irin wannan yara in an same su, kuma ba a samu wanda ko wanda ya same su shi ba shi da zimmar ya rike su, to sai ya ɗauke su sai ya kai su wannan children home. Su kuma children home za su kula da yara. Akwai yaran da suka zama mutane a children home, ana ce da su welfare children, suna zama manyan mutane ba. Ƙwarai da gaske, a nan West Africa, ba zan faɗa ƙasar ba, amma daga cikin makwabtanmu ne, akwai wani shugaban ƙasa da aka yi shekarun baya can, shekara 40 da wani abu, sama da haka ma, ya dai bar mulki, yanzu barin mulkinsa ya kai shekara 40 ɗin. Wanda shi wannan irin wannan yaran ne, irin wannan yaran ne da aka samu, kuma Allah ya ɗaukaka shi ya zama mutum, kuma har shugabanci ƙasarsu. Ƙwarai da gaske, baka san me Allah ya tanada tattare da shi ba ko? To wannan shine allaqait. Don haka ɗaukan su fardu kifaya ne li qawlihi ta'ala, saboda fadin Allah madaukaki, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lalle ku yi taimakekeniya wajen a'a ga Allah da kuma kiyaye dokokinsa. Allah ya umarni da haka. Don haka wannan yana cikin babin at-ta'awun, at-ta'awun bainal muslimin. Islamuhu wa hurmiyatuhu wa nafaqatu alayhi. To zai idan aka tsinta yaron da aka tsinta, menene hukuncinsa? Shin musulmi ne ko ba musulmi ba? In ba musulmi ba ne, musuluntar da shi za a yi? Bawa za a mai da shi in an tsince shi zamanin da ake bauta? Kuma waye zai ɗauki nauyin ciyar da shi? Uba shi yake ciyar da ɗansa ko? Haka ne ko? Wa 'alal mawludi lahu rizquhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. To shi wannan menene hukuncinsa? Malam yace wa idha wujida fi daril islami, idan aka sami irin wannan ɗa a gidan musulmai, ma'ana a ƙasa ta musulmai, hukima bi islamihi, sai ya hukunci cewa musulmi ne, a haka za a ɗauke shi a matsayin musulmi. Wa yuhkamu bi hurmiyyati, to in an same shi a inda ba wajen musulmi ba, yaro ne wanda dama bai balaga ba, sai aka same shi a garin da ba na musulmai ba, matsalan a nan aka tsince shi, kuma mutum shi ya ɗauke shi ya adoptin ɗinsa a matsayinsa na musulmi, shi kuma za a yi hukunci a matsayin kafiri ne? Yana girma sai a dinga kai shi coci har sai ya koya? A'a, shi ma ba za a yi haka ba, sai a koma asali. Asali shi ne kullu mawludin yuladu 'alal fitra, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ko wanda da ana haifansa ne akai fitra, tsarin da Allah ta'ala yake san sa akai, fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha. Don haka a matsayin musulmi yake ya riki wannan alƙawarin Ubangiji. Sai a koma kan wannan, mun gane ko? Sai dai idan su ne suka buƙaci kayansu a garin arna ne, kamar yanzu a ƙasar nan da ake ƙasar Kwamacala, sai aka tsanci jinjiri a ƙasar arna, sai suka ce a su a ba su kayansu, musulmi ya ɗauka, shi kenan sai ya danka musu, babu ɗaya biyu ko? Amma madama shi ne zai kafalarsa, kafalar yaron ta koma wajensa, ai zai tada shi ne? Kowane tsuntsu? Ai kukan gidansu yake yi. Ba shi ya tashi cikin musulunci kuma sannan ɗan da yake kula da shi yana ƙarƙashin kafalarsa kuma ya dinga kai shi coci ba, don ya tsince shi a Inugu. Inugu ma ai akwai musulmi, har a cikin yamuran ko? Don haka irin wannan idan an tsince shi hukima bi islamihi, za a hukunta cewa shi musulmi ne kawai. Wa yuhkamu bi hurriyatihi aina ma wujida, kuma za a yi hukunci da ƴancinsa duk inda aka same shi, ma'ana duk inda aka sa, ko a tsakiyar daji aka same shi, kawai shi ɗa ne, ba bawa ba, ba za a bautar da shi ba. Ka san a zamanin da mu idan an tsinci irin wannan bautar da shi ake, kawai su sun samu bawa, to an saba wa koyarwar addini. La'anna al-hurriyyah hiya al-asl fil alamiyyin, domin ƴanci shi ne asali ai ga ɗan adam, kowa an haife shi a matsayin me? A matsayin ɗa. Sai dai in ya gado ta, wani dalili ne nuna cewa ya gado ta? Don haka asali ga kowane ɗan adam shi ne hurriya, ƴanci, kuma kullum ana komawa zuwa ga asali ne. Asali shi ne tushe, haka ƙa'ida ta musulunci take, asali shi ne tushe. Sai dai in wani duk wani abu wanda ya zo aka san asali, to arabi ne, arabi kuma baya tabbata har sai da shawahid, sai da dalili, sai da dalili asali ake komawa. Yanzu misali aka ga kuɗi a hannunka, ka ɗebo kuɗi a aljihunka kana kirgawa, wannan shi ne asalin. Kuɗi a hannun mai shi aka san shi, ko ba haka ba ne? Idan wani ya zo ya ce a kuɗina ne, to yanzu shi ake bin bashin dalili. Wani dalili ne za ka ce kuɗin da wane ya ciro a aljihunsa naka ne? To in ka kawo shaidu a kan cewa naka ne, to a nan ne kuma za a tashi daga asali. Amma in ba haka ba, asali za a koma ka. Shi ya saka ake cewa albayyinatu ala almuddai, wanda ya kai ƙara shi zai kawo shi hujja, ba wanda ake ƙara ba. A wanda ya ƙara shi ne ya akkasa asali, amma shi wanda aka ƙara shi yana nan akan asali. Sai dai in hujja ta tabbatar da cewa yanzu shi ne ya hawwala abin, arabi ya shigo kuma da dalili, to a nan ne sai a tashi daga asalin a koma wancan. To don haka shi ma nan wajen asali shi ne me? Shi ne hurriya. Da haka idan an same shi a matsayin ɗa yake, domin Allah bai halarci mutane a matsayin bayin wasu ba, sai bayin Allah ko? A haka ne ya halarce su. Bauta kuma wani abu ne da ya bujiro, to sai a koma asali cewa shi ɗa ne. Wa in kana ma'ahu malun, in kuma yana tare da dukiya, sai aka ga yaron da dukiya aljifansa cike da kuɗi, ko kuma wataƙila inda aka tsince shi sai aka ga jakar kuɗi, jakar dinarai, unfika alaihi minhu, sai a ciyar da shi daga wannan dukiyar. Wa illa in ko babu kuɗi tare da shi, fa nafaqatuhu ala baitul mal, ciyar da irin wannan ɗan yana baitul mal, ba a kan wanda ya tsince shi ba, ba a kallafa masa ba, ba a wajabta masa ba. Don haka idan har ya ɗauki nauyinsa, ya ciyar da shi, ya ilmantar da shi, ya sa shi a makaranta, ya biya masa school fees daga aljihunsa, to wannan ya zo min babi tabarru'at, ya yi sadaka ne ko kuma kyauta, mun gane ko? Amma ba wajibinsa ne ya yi ba. Akwai wanda Allah ya wajabta maka ka ciyar da su, shi kuma wannan baya ciki. Ɗan da ka haifa wajibi ne ka ciyar da shi. Wa alal mauludi lahu rizquhu wa kiswatuhu bil ma'ruf, to kaga shine aka dora wanda aka haifa wa da to shine zai ci yadda dan sa mutum kuma zai ci yadda matansa hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana ha ko ai mun ji ababin nafaka to wannan shi kuma za a dinga baka ne kudi daga baitul mal gwamnati sai ta sanya maka albashi ka Allah ka dawo mana da kasar mu yadda take da cikin aminci da walwala da tsari a dadin kun san yadda ake yi ƴaƴan suna nan misali kamar mu a nan Bauchi akwai mai sunansa children's home din a Bauchi irin wannan yaran da aka tsanta daga different local governments to social welfare office za su dauke su sai su kai su can idan aka kai su can to akwai nannies masu kulawa da yara store ake da shi na madara in yaran ma jinjiri ne ana shayar da shi ana har sai ya girma ga buhunan abinci ga makaranta kuma a ciki akwai makaranta nursery da primary a cikin children's home kuma za a dinga ilmantar da yara su yi wayo kuma akwai ma'aikatan da suke kulawa da su wani daban in yayi sha'awa idan ya zo to shi sai ya zo da akwai ka'idojin da aka tsara wanda zai zo shi da waɗannan ka'idoji an tabbatar da nagartarsa da takaddun da suka tabbatar shi mutum ne na gari da sauran tukunna sai a rubuta agreement din an bashi wannan yara yana karkashin custody dinsa sai ya dauke shi sai ya tabanninsa ko kuma ya tafi da shi gidansa shi ne yake rainar sai yake kula da shi amma kun san wani abu gwamnati ba ta barin sa haka shi ma akwai abin da ake bashi kowane wata ana kan tsari tunda ya yi ai dan gwamnati ne shi wancan ya taimaka ne ya dauke shi yana kulawa da shi to gwamnati za ta dinga bai tukuici kowane wata akwai dan abin da za a dinga bashi lokacin ana cikin zaman lafiya eh yanzu da abin ya rikice an kawo yara wasu iri ga suna ana ta haifo su kasar duk ta rikice wanda suka san tsarin bayan ma sun wargaza shi wanda suka mori dadin yanzu suka bata dadin Allah ya kyautata mana al'amura to don haka yace wa illa in har ba dukiya tare da shi fa nafaqatuhu ala baitul mal ciyar da shi yana baitul mal treasuryin gwamnati za ta dinga ci da shi an sunainin abi jamila rajulun min bani sulaim an samu daga sunain abu jamila wani mutum ne daga kabilan banu sulaim kale yace wajadtu malquta na sami wani yaro wato da wanda yake yasashe fa ataitu bihi umar ibn al-khattab sai an tafi da shi wajen umar dan khattab amirul mu'minin fa qala uraifi sai wani wanda ya bada shaida a kaina yace ya amirul mu'minin innahu rajulun salihun wannan mutum ne wanda yake salihi mai nagarta fa qala umar sai umar dan khattab yace akadhalika huwa haka nan yake kana na'am sai yace eh haka yake mutumin kirki ne fa kana to sai umar yace izhab bihi tafi da shi ka rike yara wa huwa hurun kuma ka sani da ne babawa ba walaka wala'uhu walittakassa tana hannunka kai kake da wala'arsa ai mun san mawlal qaumi ko mawlal qaumi minhum to walaka wala'ahu wala'uhu kai kana da wala'arsa wa alaina nafaqatu ciyar da shi kuma yana kanmu musuwa shugabanni yana na baitul mal ba wai Umar zai dinga cirewa daga aljihunsa bane a'a yana nan a baitul mal ku ga yadda wannan ka'ida take kun ga an fitta wasu ababe na farko da aka tsinta sai an je an tabbatar a wajen shugabanci ko ba in ka tsinta kawai zaka tafi da shi gidanka bane don gudun kada a sarge ka musamman ma yanzu da yake ana yin jawran yara ko an sha gani nyamare suna jidan yara ku hankali da yaran an ta nunawa a bidiyo ko yan sanda har a police station din Kano mun gani a talabijin an nuna ko yara da aka je aka debo su wasu a Anaja wasu a abunan auka wasu a nan tsukin dai yara 100 da wani abu ne suka bata da kyar aka je aka samu ko 20 da wani abu an samu daga nan boci wata munafika ita ma mai sunan inyamurai ta je ta tsintsinci yara a nan boci fa ta ji da ta yi wani gu da su to a can Port Harcourt aka sami wani gida yara sun kai kusan 170 ga sanan yuyu an nuna hotunansu ana ta daukan bidiyonsu gida ne aka samu kawai factory ne abinda ba factory ba abinda gida ne na jauran yara to kaga sai hattara ko don haka don kada a zarge ka cewa kai ma ko jarar ka shiga kawai a ga jinjiri kuma ba a san matakka ta haihuwa to dama ka'idan shine in ka dauka sai ka kai mu shugaba kaga yace wajantu malquta fa ataitu bihi Umar ibn al-Khattab sai tafi wajen hukuma to don haka in mutum ya tsinta to sai ya so mu zuwa wajen hukuma ya tabbatar musu cewa gashi ya tsinci yaro a waje kaza a je a duba lafiyarsa ai kaza ai kaza to in hukuma ta amince ta bashi shikenan to yanzu in ka'ida ake bi wala attana hannunsa kuma amma hukuma za ta dinga bada abin da za a ci da shi kaga anan wajen sai da mutumin kuma ya samu taskiya daga wajen wani ko فقال أريد يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح كما سيد أمير المؤمنين يتبسى متبتش هكا أكذلك هو حكا يكي كما يتكفر أنسى متبتش أنسي أنسى متزكية كينا سي متن ياسامي شايدا نتشي وإيشي متن من كركيني متن نمي نقرتا زي إيه ركي ويارو يمواسى تربية مي نقرتا فلا دو كيارو أبا يدشي أمتن من أكسان ساكري بنيكم ko kuma yana da launin tarbiyya al'amura su tabarbare kuma a hannunsa fitanannun mayan sun ishe mu ballantana a ƙarar training din wani to ana son wanda zai training din yaro ya zamanto mai nagarta mai amfanar da al'umma ya zo mutumin kirki to kaga sai da aka samu wannan sannan sai faɗi waɗancan ƙa'ida na cewa ka tafi da shi kai kai ne da wala'arsa kuma ka sani ɗa ne ba bawa ba kenan wannan ya nuna ashe baya halatta lokacin da mutum ya sami irin wannan yaran ya dinga nuna masa bambanci bambanci abinda ake nufi a nan ma'ana ya dinga tunatar da shi mafarinsa kar ya dinga tunatar da shi mafarinsa ma'ana ya dinga cewa kai kan ba tsinto ka aka yi ba dan mun yi kaza mun yi kaza to kaga yanzu ya bata ladansa kuma sannan kada ma ya bari koda yaran da suke gidan su dinga masa haka saboda wannan zai taba irinsa zai taba shi psychological ba zai dinga jin walwala ba a bashi sakewa ya ji tamkar shi ma dan gida ne wannan shine abin da ya wajaba a aiwatar kuma kaga nan sai ya ce wa alaina nafaqatu kenan wannan yake daga tabbatar da cewa abinda Umar ibn Khattab ya bayar na fatawa cewa a baitul mal za a dinga ciyar da shi to idan Allah ta'ala ya sanya kuma ya girma ya yi dukiya fa ko kuma wala Allah lokacin da aka same shi da jakarsa ta kudi dinarai aka zo aka ajiye dinarai nasa ne ba na wanda ya tsinta ba za ka ce yanzu ka yi tsintuwa ba yaro ne gashi da kayansa na sawa a cikin jakarsa kuma da kudi a ciki ai kudi ko nasa ne ba tsintuwa kai waya cikin al-luqatu wannan ya zama milkun ne lil-laqit to kuma sai Allah ya ajalin yaron da wuri ga kuma dukiyarsa ko kuma wata kila yanzu ya girma ya zama mutum ya nemi dukiya kuma Allah ya arzuta shi ya zama mai dukiya to ya zama rungadan sa yake wa idza ma talaqaitu idan irin wannan dan da aka tsinta ya rasu wa taraka mirathan kuma ya bar gado dukiya wa taraka mirathan ai kaman wa taraka malan mana ya bar dukiya malan ya bar dukiya walam yukhallif waritha kuma bai bar mai gadan sa baya ba wanda zai gace shi ai shi kan ba san babansa ba ba san iyayensa ba san yan uwansa ba yan sai dai a samu reshi shi ba za a samu tushe a wajen sa ba sai reshi yana da mata yana da yaya yayan nan sai ake saka sa'a akwai namiji in ma da namiji ne guda daya ko kuma mata ne da kuma namiji daya balle a ce yaya maza ai kaga ba mai zuwa kusan kudi yanzu magadansa suna za su cinye kudi to the last kobo tunda akwai ɗa namiji ba abin da za a bari. To idan misali a ce ya kasance bai bar baya ba fa, ba mata, mata ko akwai ta ba ta cinye dukiya, ba ‘ya’ya ko kuma ‘ya’ya ne waɗanda ba za su cinye dukiyar ba, ‘ya’ya ne mata matsala ba za su cinye dukiya ba. Kuma tunda kage yanzu ba shi da ikhwa, ballantana a koma a lalimu waɗanda za su iya ɗaukar sauran kuɗi. To ala ayi halin dai nan yace idan ya mutu ya bar dukiyar da za a gada, walam yukhallif mai waritha, kuma bai bar mai gadansa ba, kana mai ratsu hulun baitul mal, shi yanzu ai dan gwamnati ne ko ba haka ba, gadansa ya zama na baitul mal ne, sai a ɗebi duk gadan na sai a maida shi treasury na gwamnati. Yanzu gadan kowa ne na al'umma ne, za a yi amfani da shi fi masalihul umma, masalihul ijtima'iyya. Wa kaza diyatuhu in qutila, haka nan diyarsa ma in kashe shi aka yi, aka kashe sai aka biya diya, to wa zai ci gadan diya tunda bai bar magada ba, sai a maida wannan diyar tasa a matsayin gado, inda akwai magaji yanzu babu, to sai a maida ta baitul mal. Shi wanda yake da wala'arsa ba zai ce tasa ba ce yanzu zai ci, ba zai ci ba. To iddi'a'u nasabihi, in an yi da'awan nasabarsa ba, wani zo ya ambaci cewa ai danginsu ne, wa man idda'a nasabahu, duk wanda ya da'awan nasaba na irin wannan ɗan da aka tsinta daga baya zo ce ai nasa ne, min zakarin namiji ne aw unsa ko mace ne, ulhika bihi, sai a raskan masa, mata kana wujuduhu minhu mumkina, matuƙar dai samuwarsa daga gare shi abu ne wanda zai iya yiwuwa, shi shekararsa 30, wanda kuma aka tsinta ɗin yanzu ya girma shi ma ya zama shekara 20, ɗan shekara 30 sai ya zo ya ce ai wannan ɗana ne za a karɓa, ba a saba ga ɗan shi goma yana haifar ɗan 20 ba ko, ai ɗan 30 ya haifi ɗan 20 ba. Amma in misali a ce ɗan 15 ne fa, ɗan 30 ya zo, za a iya karɓa? 15 ne a tsakaninsu, za a karɓa, kyakkyawan karɓa ma, ƙwarai da gaske. Ɗan 15 ai ya balaga, cikin magabata akwai wanda babansa shekara 14 ya bashi. Na'am. To sai a amsa, wani daga cikin waɗanda aka tsinto ‘ya’yan, aka ƙwato ‘ya’yan kai zan ce aka samu su a can ƙasan Yamurai a Kano, ana hira da shi abinan a Sa’adatul Rimi talabijin din nan, Sa’adatul Rimi ne sunan talabijin, Abubakar Rimi talabijin ko a nan na gansu, ARTV. Yana bayani ga shi da wata ‘yarsa ‘yar shekara kamar 19, tana gefensa yana bayani yana hawaye, aka ce ya aka yi ka gane, ya ce to shi dai ‘yarsa ta jima ba ta na, lokacin da aka ɗauke ta ya ce ba ta fi shekara 4 ba zuwa 5, ba ta cika 5 ba, rabonsa da ita ya kai shekara 4 da wani abu, ya ce shi dai bai fi da rabi, kullum addu’a yake, da ya ji an ce an samu yara sai ya ce to ba ya ce wala Allah ko Allah zai sa ya ganta, ya ce ya je shi ya kewaya, ya kewaye cikin yaron da ya fi sau nawa, ya ce bai ga ‘yartasa ba har ya haƙura, ya zo zai fita kawai sai ya ga wata yarinya tana kallonsa, shi ma ya juya sai yake kallonta, kawai sai ya ji ta ce baba, kawai sai ta ce baba, shi kuma sai ya tsaya sai ya kalle ta sai ya ga alamar kamanni, ya ce bai san lokacin da ya soma kuka ba, ya ce uwata, dama sunan uwarsa ne, yana murna ga ‘yarsa a gefe, da ita an je an aske mata kai an aza mata wa sabon suna, saboda walakanci da cin amana. Allah ya sauka. Ai idan mutananmu musulmi ba za mu yi hankali ba, kowane irin abu ma za mu na. Saboda muna zaune karasa bai babu da tsari. Yaro ne yana wasa a cikin gida, uwarsa sai ta kora su waje. Sai ce ku fita ku je can ku yi wasan su ƴan shekara hudu hudu uku uku. Ta kora su wai sun dame ta. Ko ba kowa kan titi ita tana cikin gida, duk iyayen sun tafi kasuwa. Sai a zo a yi ta diba na so a buhu. A cika buhu kawai a sa a buɗa tafi. Allah ya sauka. To duk wanda ya da'awar nasaba namiji ne ko mace, to sai a jingina masa idan har samuwar hakan zai iya yiwuwa. Fa in da'ahu ithnani, idan mutum biyu ne suke da'awarsa, wannan ya ce nasa ne, wannan ma ya ce nasa, aw akthar, ko sama da biyu, sabata nasabuhu liman aqama albayyinata ala da'awahu, za a tabbatar da nasabarsa ne dangantaka kenan, za a tabbatar da dangantakarsa ne liman aqama albayyina, ga duk wanda ya kafa hujja, duk wanda ya kawo shaida akan cewa eh tabbas ɗansa ne ko danginsa ne ya faɗi nasaba, to wanda ya kawo hujja shikenan ala da'awahu akan da'awar da ya yi. Fa in lam takun, in kuma ba a samu wanda ya kawo shaida ba, duka a cikin mutum biyun ko sama da biyun da suke da'awa, urida ala alqafa, sai a bujiro da shi ga alqafatu. Alqafa shine wanda yake da ilmul qiyafa. Ilmul qiyafa shine yace alladhina yarquna al-ansaba bishabahi, wadanda suke iya ganewa dangantaka da kamanni. Tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su, akwai wannan ilmi ana ce shi al-qiyafa, ilmul qiyafa, wanda idan ya haka ya kalli wadannan, ya kalli wadannan kallo kawai zai zuwa masa ido, yana kallon features din jikinsu, zai ce wannan da wannan suna da nasaba, kuma zai iya cewa wannan da wannan ba su da alaka. Kuma musulunci ya jaza wannan din, saboda mutane sun yi faqadi cikin wannan ilimin. To waɗanda suke da irin wannan ilimin sai su yi. Thumma ulhika biman hakama lahu alqa'ifu annahu waladu, sannan sai a jingina yaran zuwa ga wanda wannan alqa'if din ya hukunta cewa ɗansa ne, sai a dogara ga Allah kawai sai a ce ba shi. Kaga yanzu mu kuma an samu sauki ko? Akwai DNA test da ake yi, wanda idan aka ji akwai babban test wanda za a yi sosai, wanda kuma yana ba da almost kusan precision na abin, ɗan taƙin kaɗan ne, wanda nan da nan za a iya ganewa wane da wane jininsu ɗaya. Ɗa da uba da aka yi da'awa, wannan ya ce ɗansa ne ko ya ce ba ɗansa ba ne, in an je DNA test ake yi, yayin DNA test ɗin aka ɗebi jinin ɗan, aka ɗebi jinin wannan, da aka je aka sanya su ga wannan binciken da ake yi, za a gane duka ƙwayo ƙananan ƙwayoyin halitta masu kamanni da juna da ba a samun su sai ta genes. Akwai ƙwayar halitta da take faɗowa, yanzu aka iya ganin wani da wani ba su da kama, hancinsu ba iri ɗaya ba ne, yankan idansu ya ɗan bambanta, bakinsu ma ya bambanta, kunnensu ma ya bambanta, amma haka kawai in ka kalli wannan ka kalli wannan sai ka ce amma wannan ƴan uwa ne. Ko mutane ma suna haka ko? Wani bangare ne shi ma na ilimin kiyafa din kenan da Allah ya bawa wanda ya gane haka, da akwai wanda suke da iya wannan ganewa, har ma akwai abin da Bahaushe yake cewa sai ce to wani da wani kuma ai ba sai kawa, sai ce a kawai jinin ya gani. Ai ana faɗan haka, Hausawa suna faɗa su ce jinin ne kawai su ya gani iri ɗaya, ai ba wai ya ga jinin su yana tafiya, ma'ana akwai wani abu dai kawai da ya gana kamanceceniya, wanda ya san tabbas akwai alaka. To wannan ya tabbata hafta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaza irin wannan. An Aisha radiyallahu anha, an samu daga Aisha ummul mu'minin Allah ya yarda da ita, qalat tace dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masrura, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gare ni yana mai farin ciki, tabruqu asawir wajhihi, wato jijiyar fuskarsa tana walqiya, fatar fuskarsa dan na dan da haka tana walqiya, yadda ake ganin farin cikin annabi kenan, za ka ga fuskarsa tana haske tana walqiya,
kamar yadda suke ganewa fusatar annabi kuma annabi baya jinsa fuska kai ne in abu ya dame ka sai ka jinsa annabi baya jinsa fuska shi baya murtake fuska sallallahu alaihi wasallam kullun fuska sa sake ne amma abinda ake ganewa cewa annabi ya fusata idan sa zasu ga yayi ja sai su ga kuncin sa na shi ma yayi ja amma fuska sa sake amma zasu ga idan sa yayi ja kuma zasu ga kuncin sa yayi ja wala an haddama mushi a fuskan annabi amma su ga idan sa yayi ja kuma kuncin sa yayi ja to sun fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru din ya bata masa rai sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ake gane farin cikin sa za ga fuskar sa tana walƙiya to ummul mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ta ga jijiyoyin fuskar sa suna walƙiya fa kana sai annabi ya ce alam tarai anna mujazzizan almudlijiyya nazara anifan ila zainin wa usamata wa kad ghatta ya ru'usahuma wa badat aqdamuhuma fa qala inna hadhihi alaqdama ba'dhuha min ba'd hadisi ne ingantacce bukhari muslim duka sun waito shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alam tarai baki gani ba kage idan namiji ne a ce alam tara in kuma ita ne za ka kawo ya unniswa alam tarai anna mujazzizan almudliji mujazzizan almudliji ai kafa kenan na kabilan mudlaji wanda yake da ilmin kiyafa alqafatu min kabilati mudlaj shine mujazzizan almudliji nazara anifan dazun shine ya kalli ila zaidin wa usama ya kalli zaidu da usama kafafun su ya gani wa kad ghatta ya ru'usuhuma sulubi kansu a kwance suke suna bacci wannan ya rufe kansa da mayafi wannan ma ya rufe kansa da mayafi amma kafafun su kuma a fili suke sun rufe jikin su amma kafafun kafan kowa ta fita to ya kalli kafafun nasu ya zo zai wuce sai tsaya sai kalli kafafan guda biyu yaga wannan biyu yaga waɗannan kafafun ma guda biyu fa kada sai ya ce inna hadhihi alaqdama ba'dhuha min ba'd waɗannan dugadugai biyu wannan da waɗannan biyu ba'dhuhuma ba'dhuha min ba'd sashen su daga jikin sashe ya fito kaga bai san dadan uwa bane a kwance shi bai san so bako ne bako ne shi bai san Usama ba bai san Zaidu baban sa ba kuma ka san abin da ya faranta wa annabi rai shi Usamatu mahaifiyarsa bakar fata ce ita ma kuyangar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya yantar da ita kamar yadda Zaidu shi kuma balarabe ne amma babu kurashewa bawa ne na matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadijatu bint Khuwailid tun a Makka tun farkon kafin annabta ta bayar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a yaki aka kamo shi a wata mamaya yana karamin yaro ita kuma ta saye shi yana zaune a wajenta kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure sai ta kyautar sa a annabi shi kuma Zaidu lokacin da iyayensa suka ji labari sai suka tara kuɗi mai yawan gaske yadda ba za a iya cewa a'a ba sai suka taho Makka tun kafin annabta ba suka zo Makka sun ji labarin ɗansu yana nan kuma an ba su labarin cewa ai ɗansu yana Makka yana bauta da suka zo sai suka ci gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba annabba ba annabta suka ce wannan ɗanmu ne mun zo wajenka ka faɗi farashin da kake so mu fashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa tabbas Zaidu ɗansu ne ya tabbatar cewa ya sami yaqinin Zaidu ɗansu ne sai ce to ku shahuru mun ku bar kuɗin ku bana bukata aka kira Zaidu ya ce ka san waɗannan mutane ya ce ya san su ya gane su wannan babansu ne wannan babbansa ne wannan wane ne wannan wane duk ya ambace su dan da wayansa lokacin da aka kamo shi amma dai yana karami sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to yanzu idan kun yarda zan ba shi zabi in ya zabi ya zauna da ku bana bukatar ko ku ban ku dauki dan ku tafi in ya zabi ya zauna da ni ko kuma kun yarda za ku bar min shi sai suka dinga jin dadi suka ce ba mu taba ga mutum mai adalci kamar ka ba suka ce mun yadda saboda su suna da yaqinin ya za a yi ayat da zauna a bauta kuma ga a wajen wadanda kuma ga kuma iyayensa da kuma yanci ai san san za su tafi da dan su sai aka kira zai da aka ce to yanzu wannan su waye su baba ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka zabi ka zauna da su in ka zabi ka tafi da su ka bi su ku tafi na amince in kuma ka zabi da zama da ni to su ma sun yadda su bar maka za su bar mun kai sai ce wallahi ni ban amince na zauna da kowa a duniya ba in ba kai ba kace shi ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin su sai suka yi ta la'anta suka ce kai kan maganganu marasa daɗi suka dinga faɗa akan ɗan wani irin mutum ne zai yadda da bauta ya yadda da kaza ya yadda da kaza shi ko yaga abin da ya gani tattare da annabi to wannan shine yasa annabi ya tabannin sa saboda jin dadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai annabi ya ce ya yantar da shi kuma yayi adopting din sa a matsayin dan sa ya zama Zaid ibn Muhammad har sai da aya ta sauka cikin suratul ahzab aka hana tabanni tukunna to shi balarabe ne kuma matarsa bakar fata da aka haifi Usama Usama sai ya fito a baki faransa babu yawa a jikinsa to shi ne waɗansu sai suke cewa anya ko wannan ɗan Zaidun ne waɗansu sai suke inkara haka to abin da ya faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai kenan ya ga ga wannan mujassizan al-mudallaji wanda yake mai ilmin kiyafa wanda kuma an san shi a karkarar wajen ilmin kiyafa ba tare da ya san waɗannan mutane ba kawai da yazo sai ya ce hadhihi al-aqdama ba'dhuha min ba'd waɗannan dugadugai sashen su daga jikin sashe ya fito shine manzon Allah ya ta farin ciki mun kane ko kamar yanzu a ce an yi DNA ne sai aka tabbatar da cewa ai wani dan wane ne shikenan babu sauran kuma cece kuce An Aisha radiyallahu anha an samu daga ummul mu'minin ai mun karanta wannan ko shine hadisin da aka karanta to don haka malai yace fa in hakama alqa'ifu annahu lithnain idan kuma shi mai ilmin kiyafa yayi hukunci cewa ga mutum biyun suke ulhiqa bihi ma sai a riskar da shi zuwa ga laysu da su ne fa an Sulaiman ibn Yasar an Umara shimra'atin wadi'a harajulan fi tuhri فقال القائف قد اشترك فيه جميعا فجعله عمر بينهما ده سليمان بن يسار تابعي عن عمر يا جيو ده عمر بن الخطاب في امراه وضعها رجلان في طهر دغنه ده wata mata da mutum biyu suka take ta a cikin sarki daya wala alla da aure ba zai zama da aure ba domin da aure ne za a yi mai za a yi idda sai dai ga kuyanga ana aka fi samun irin wannan garajen mutum ya sayar da kuyangarsa ba a batta ta yi istibra'i na jini ɗaya ba wanda ya saye ta ya kasa hakuri shi ma ya taɓa ta to sai aka sami irin wannan faqala alqa'if dan da ta haifa kowa sai ya ce nasa ne wannan ya ce ɗansa ne wannan ma ya ce ɗansa ne to shi wannan mai ilmul qiyafa da ya zo da ya duba sai ya ce qad ishtaraka fihi jami'a su biyun duka sun yi ishtiraki a cikinsa wato maniyin kowa ya yi tasiri a jikin yaron faja'alahu umaru bainahuma sai umar ibn khattab ya sanya shi a tsakaninsu ya ce to ku je ɗanku ne ko to kaga yanzu mu muna da hanyar bincike wannan binciken DNA ɗin tantancewa zai tabbas zai jingina shi zuwa ga guda daya wallahi musta'an to nan kuma sai wani fasali ya ce alhibatu kyauta ta'arifuha me ake nufi da alhiba bi kasral ha'i wa takhfifil ba'il muwahhada hiya tamliku al-insani ma lahu li ghairihi fil hayati bila 'iwad dama mun taba ambatawa a baya cewa ba mallakan dukiyar wani musulmi sai ta hanya nawa sai ta hanya nawa sai ta hanya uku hanyar farko kyauta, ta biyu gado, na uku ciniki kasuwa, ya saya an sayar masa, yanzu kudin wannan ya koma wajen wancan, hajar wancan ta dawo wajen wannan, ko ya mallaka. To alhiba shine yace hiya tamlikul insani malahu li ghairihi, mutum ya mallakar da dukiyarsa ga waninsa, fil hayati a cikin rayuwa ba wai sai da ya mutu ba, bila aywad kuma ba tare da ya masa musaya ba, ba to na rijiya ya masa ba, kaga wannan shi ma ababin me yake, in wani ya tona rijiya sai ka mallaka masa kudinka, ya tona ma rijiya sai ka bashi kudinka, ababin me yake? Ha? Ababin kasuwa ne, ijara ko? Ijara ai a ƙarƙashin kasuwa take, cikin buyo take faɗowa, kasuwa ne. To ka kasa mai iwa, in aka ɗauki haja aka baka ba wani abu muƙabilin kuɗin da ka bayar, shi ma kasuwa ce ko? Ka ba da ‘yan daloli sai aka kirgo nerori sai aka baka, ababin me yake? Kasuwa ne, ciniki aka yi, ka sai da dalar ka, ka sai naira, ka karɓi naira. To kaga ka mallaka masa dukiyarka ne, amma a bisa me? A bisa musaya. To shi kuma wannan ka ɗauki mallakar ka ce sai ka mallaka ta, yanzu ga wani ka ce ta zama mallakarsa kuma ba tare da wata musaya ba, shi ne kyauta alhiba. To a taharibu alaiha, kwadaitar da mutane a kanta, zaburawa. An Abi Hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya nisa al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau kirsana shatin, ya ku taron mata musulmai, la tahqiranna jaratun li jaratiha, kada makwabciya ta rainan ma makwabciyarta, walau kirsana shatin, ko da kofatan akuya ne. To kofatan akuya aka dafa shi, me za a samu a jiki? Ma'ana an riga an cire kofatan wannan gundulumin ƙarshen, an daddatsa an daddatsa sai aka yi ɗan romo, ɗan wannan aka samu kawai wanda za a iya samu maƙwabta. To kowannan ɗin kada a raina a baya, mun gane? Wato nan annabi yana kwaɗaitar da mutane kyauta, ko mun ƙanƙantarta kada ka raina, yana kwaɗaitar da mutane, yana zafarar da su wajen yin kyauta, kuma kada ka raina kyautar da zaka bayar. So da yawa mutane suna raina kyauta ko? Sai ka ga wai naira 200 ne aljihunsa, sai ga wani ai ya fi ƙarfin 200, ina ka san ya fi ƙarfin ta a wannan zaman? Ka sani 200 in ka bashi zai toshe wani bude ita, bashi mana. Eh, kyauta ce fa. To kaga wannan an kai gaya kenan, wato ba sai ka samu abu mai yawa tukun na kai kyauta ba, a ko da kaɗan ne za a iya kyauta da shi. Wa anhu anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, tahadu tahabbu, shi ma an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wato daga Abu Hurairata, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace, tahadu, ku riƙa yin kyauta, tahabbu, sai ku yi soyayya tsakaninku. Imam al-Baihaqi ya rawaito hadithin, wato kyauta tana sanya me? Tana sanya soyayya tsakanin mutane, tabbas rowa kuma takan sabbaba kiyayya, amma kyauta tana sa soyayya. Ko mutumin da baya son ka ne sai yake yawan maka kyauta, ko mutumin da baka son sa kai rance, ko mutumin da baka son sa ne ka kullace shi amma sai yake yawan maka kyauta, wallahi zaka sassauta. Duk gabar da mutum yake ake masa kyauta, ana masa kyauta, to zai sassauta. To soyayya tana samuwa dalilin kyauta tsakanin musulmi. Qabulul qalil min al-hiba, ko ba a so a raina kaɗan in an baka? Eh, wato in ma an ma kyauta ko mun ƙarancin ta karɓe ta, wato na abu da mutane ba su fahimta ba. ita kyauta ho ba ana yi ne wai dan kai kana da bukatar ta ba sau da yawa kyauta ana yin ta ne kawai domin nuna soyayya amma ba wai dan ana kaskantar da kai ballanta na wani an bashi yace ni zaka bawa kaza ka mai da ni ban da kudi ne an dau wani kudi kadan an bashi ko an dauko wani abu kadan an bashi ce ni zaka yi maka a soyayya ce ta sa ya baka ba wai dan ya raina sau da yawa za a ga mutun yana da dukiya ai shi yasa mutanen kauye ne suke burge ni Allah da gaske yanzu su kamo hanya za su zo birni yanzu mutumin kauye zai kai ziyara Kano ko Abuja ko Kaduna wajen wani danginsa da ya san kuma da manya-manyan motoci yake zuwa kauyen wallahi zai tafi sai ya dabo dansu yan kajinsa guda biyu tsiyawo tsiyawo ya tafi da su har can yana kulawa da su ko gigiya tuma yan za ta zo ta debo tsintsiya guda biyu yace ga tsintsiya ne na kawo muku ku yi shara ko ta debo goruba yace a ba ma yara su ba sa raina yin kyauta saboda su abinda suke da shi kenan kuma suna sun san kafin karfin abin amma suna so su nuna ma'iyya ne suna tara da kai to don haka ba ɗabi'a ce mai kyau ka raina kyautar da aka maka ko baka da buƙatar ta karbi kai godiya a wanda ya baka tunda kai kana da wadata shi ya maka dan kai kuma sai ka bashi da yawa ai ana yin mukafa'a ko ana mukafa'a mutum ya ma kyauta kai kuma ka ɗebi da yawa ka bashi to qabulul qalil min al-hiba an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala law du'itu ila dhira'in aw qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu daga abu hurairah Allah ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law du'itu ila dhira'in da za a kira ni zuwa ga dantsi wato dantsan akuya ai shine naman da annabi ya fi so ma dantsi akwai nama curaire a jiki da za a kira ni zuwa ga dantsi aw qura'in ko kuma tsintsiyar kafa can kusan kofato wanda babu nama a jiki kaga annabi ya tara tsakanin wanda yake abin da ya fi so babba kenan da kuma wanda yake karami wanda babu komai a jiki sai dai a gurgura to da za a kira ni zuwa ga a gayyace ni naga irin wannan ne annabi ya ce la ajabtu da zan amsa mana babbar kyauta karamar kyauta da za a ga kaman ba komai ba inda za a mun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan amsa domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an halatta masa karbar kyauta abinda aka haramta masa shine me sadaka sadaka ko mun yawan ta nawa baya bukata saboda kazantar mutane ne wala uhudiya ilayya dhira'un aw qura'un la qabiltu kaga wancan ya fade shi a gefan addu'awa ne addu'awatu abu biyu ne ya fada nan addu'awatu wal hiba ababe ne mabambanta addu'awa shine a gayyace ka shine ce walau du'itu da za a kiraye ni ma'ana da za a gayyace ni aina ambata mana addu'awa ko a baya nace mu har yanzu ba mu iya ta ba a kasan nan ba a cika yi ba walima kawai aka sani akwai addu'awa kawai sai ka shirya abinci a gidanka sai ka gayyaci mutane ba kuma sai ka yi babban shiri ba a dan karamin abin ma da ka samu ballanta na kana jiran babban shiri shirin ya gagara zuwa ako kaga annabi ya ce law du'itu ila dhira'in ai kaga wannan yana dan dama dama ko sai ya ce aw qura'in ko da kashin tsintsiyar kafa ne na dabba aka kiraye ni aka gayyace ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ajabtu zan amsa ko da kuna san wannan din ne zan zo na gurgura na musu addu'a kuma tafi walau uhdiya ilayya dhira'un kuma da za a mun kyautar zira'i guda nama curaire a jiki aw qura'un ko kuma kashin sirangali la qabiltu annabi ya ce da zan karfa ba zan raina ba don haka ga shi ana nuna ita kyauta ba wai raini ne yasa ake wa mutum ba ba kuma ana nuna cewa ya gaza ne ko kuma yana da bukata ko kuma shi fakiri bane shi yasa kaza a masa a sau da yawa ana yin kyauta ne saboda nuna soyayya ko da ko wani lokaci za a yi ta domin a agaza wa mutum saboda an ga yana da bukata to malai ya ce ma la yuraddu min al-hadiyya menene abin da ba a san a maida shi na kyauta. An Asrata bin Thabit al-Ansari qala hadathani Thumamah bin Abdullah qala dakhaltu alayhi fa nawalani tiban qala. An samu daga Asra ibn Thabit al-Ansari yace Thumamah ibn Abdullah ya labarta mini yace watara na shiga wato zuwa wato abin nan yace na shiga a gare shi wato shi Asrata bin Thabit al-Ansari yake cewa haddathani Thumamah bin Abdullah Thumamah dan Abdullah ya bani labarin kana yace dakhaltu alayhi na shiga gare shi fana wala ni tiba sai ya bani tilani kana sai kuma yace mini kana Anas radiyallahu anhu la yaruddu tiba. Anas dan Malik duk lokacin da aka masa kyautar tirani baya kin karba. Kana yace wa za'ama Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba. Kuma Anas ya ambaci ma cewa duk da ya kawo shi da lafazin az-za'amu ba wai rayawa bane. Eh abu sai faɗa abin da ba shi tahqiqi akai ba. Kuma Anas ahli ne da zai iya sanin me ke faruwa gidan annabi. Az-za'amu ana nufi hakan ne. Kuma Anas ya ambaci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba baya baida kyautar tirani. Mana ya masa kyautar tirani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana amsa. Duka cewa Annabi shi komai yin aka masa kyauta ma da sahabbai suna zuwa su masa kyauta karama kyauta babba kuma Annabi yana amsa. To a dan debo dabino duka dan haka zuwa kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sai amsa. Wata rana Ummu Sulaim ana yawmul khandaq ana tono tun safe har la'asar sakaliya mutane suna can. Anas dan Malik ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai naga abin da ba na so game da annabi ma'ana sai ma'ana ya gane annabi yana jin yunwa sai garza ya da gudu ya koma Madina ya je ga mamansa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ta yi magana a mijinta. Mijin ya ce, akwai ɗan wani abu ne? Ce, eh, akwai. Muna da sa'i ɗaya, mudun na bihudu kenan, na sha'ir. Sai ce, ah, to, ɓarza, ɓarza. Sai duba wata ‘yar titirunar akuyarsu da suke da ita a gida, nan da na yanka ya gyaggyara. Sai ce, maza yi ƙoƙarin ki soma yin masa. Kafin na gama gyara akuyar nan, a je a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum ɗaya ko biyu su zo su a ci abinci. Da aka aiki Anas, Anas yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi tare da jama'a. Sai annabi ya ce masa, ai ko ka aka yace zo menene? Sai ce Ummu Sulaim ta ce kaza 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 ita da mijinta ya to masa kenan. Ana faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce, ah, wannan abinci ne mai yawa. Mudin nabi fa hudu da yar akuya ba kawai katon akuya yar tattruna irin karamin akuya da bata kosan nan ba ita ce aka dan gyara. Kace, ah, wannan abinci ne mai yawa. Annabi kawai sai ta yi sai shela mutane yace gidan abin Abu Talhah al-Ansari ai ku zo kuma tafi an shirya mana abinci a can. Kafin annabi ya iso, Anas ya je ya faɗa. Sai ga mutane a cike a ƙofar gida. Ta ce, kai to, yanzu ka je ka taro ni da nke a kira annabi shi da mutane kaɗan kuma a taro jama'a. Amma sai annabi ya ce, ka ce mata kar ta sauke abincin, ta bar shi a kan tukunya. Kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo, sai ya shiga gidan. Ga masa a kan tanda, ga nama yana fararaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ku dinga shigowa mutum goma goma. Sai goma su shigo. Sai annabi ya ɗauko masa sai ya basu. Sai ya ɗebo nama da miya sai ya zuba musu. Sai su ci su ji sun tumbatsa. Sai ya ce, to, ku je goma masu shigo. Haka suka dinga shigowa suna ci. Sai da mutane wajen dubu da wani abu suka ci abinci. Kuma ya tafi ya bar musu masa tasu da naman nasu a cikin tukunya aka koma aiki. To kaga shi mu'jiza ce wannan ko? To amma dai annabi shi baya raina kaɗan. yanzu in kana kace an gyara muku wasu kaji guda biyar ko kaji guda uku aka ce masallacin nan zo ai ga kaji guda uku an gyara aka gaya wa ladan ladan ai ani zaka rada wa kawai ko mallan an yi da sallah ana gayyatar mu gida can haka sauran ba su san me aka faɗa ba wallahi la musta'an to ba mu karanta wannan hadisin yace wa ibn Umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatun la turaddu abu uku kar a maida su alwasa'idu shimfidi wadduhunu da kuma mai wallabanu da kuma madara mana Abdullahi dan Umar ya ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ababen amma kyautar su kar ka nuna ka wadata da su karbi to in Allah ya kai mu wani mako insha Allah mu mata rasa sauran fasalin mu shiga wani abin da ke tafi shine al-mukafa'atu fil hiba shin in amma kyauta kai ma sai kai annabi dai an hana shi ko an ce wala tamnun tastakthir to kaifa Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin nada wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya yafe mana na'am eh